This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraronmu assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 21 ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi da kalle ka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya tare da Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Akalla Falastinawa 13 aka kashe a wani hari da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yamma da kogin Jordan, a cewar sojojin Isra'ila da na Falastinawa a jiya Asabar. Isra'ila ta ce sojojinta sun kawar da 'yan ta'adda 10 sun kuma kama mutane 8 a yayin farmakin da suka kai a sansanin 'yan gudun hijirar Nur Shams. Kungiyar masu tsananan kishin addinin Islama a yankin ta ce mambobinta 3 sun mutu. Kungiyar Tulkan Brigades, wacce ta kunshi sojoji daga bangarorin Falastinawa da yawa, ta ce mayakanta sun yi musayar wuta da sojojin Isra'ila a jiya Asabar. Akalla jiragen sama marasa matuki guda 3 ne aka ga suna shawagi a saman yankin sansanin Nur Shams, yayin da sojojin Isra'ila suka shiga cikin sansanin da motoci masu silke. 'Yan jaridar da kamfanin dillancin labaran AFP sun ji karar harbe-harbe, sun kuma gagawar waki a kan titi, sannan jiragen sama marasa matuki na Isra'ila sun lalata gidaje. Jagoran mulkin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya jinjinawa dakaran kasar saboda nasarar da suka samu a jawabin sakaran farko ga jama'a tun bayan da Tehran ta kaddamar da wani gagarumin hari da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki akan Isra'ila a makon jiya. Da yake ganawa da manyan kwamandojin sojojin Iran a yau Lahadi, Khamenei ya yabawa dakaran kasar bisa nasarar da suka cimma a hare-haren da suka kai a 'yan kwanakin nan, wato harin da Iran ta kai ta sama akan Isra'ila a ranar 13 ga watan Afrilun nan. Sojojin sun nuna kwarewarsu da ƙarfinsu, sun kuma yi abin burgewa a Iran, a cewar Khamenei. Isra'ila ta ce da taimakon Amurka da sauran ƙasashe abokan hulɗarta sun kakkaɓo kashi 99 cikin 100 na jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami sama da 300 da Tehran ta harba mata, kuma makaman da suka iya kutsawa ba su yi wata barna ba sosai. Wasu hotuna ta sama da kamfanin dillancin labaran Associated Press ya yi nazarinsa a jiya Asabar sun tabbatar da bayanan na Isra'ila. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zai isa makwabciyar ƙasar Pakistan gobe Litinin don ganawa a hukumance da shugabannin ƙasar a daidai lokacin da Iran da Isra'ila ke takun saƙa. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Islamabad ta fitar a yau Lahadi ta bayyana cewa tattaunawar za ta ba da muhimmiyar damar ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannonin cinikayya, cuɗanya, makamashi da kuma noma. Sanarwar ta ce tawagar Raisi za ta hada da ministan harkokin wajen Iran da sauran wasu ministocin da kuma wakilan 'yan kasuwa. A yayin ziyarar tasa ta kwanaki 3 a Pakistan, ana sa ran shugaban na Iran zai gana da takwaran aikinsa Asif Ali Zardari da Prime Minister Shabazz Sharif da dai sauransu. Ba tare da ba da ƙarin bayani ba, sanarwar ta Pakistan ta kuma ce ɓangarorin biyu za su tattauna akan haɓaka yankin da ma ƙasashen duniya da kuma haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu don kawar da barazanar ta'addanci.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC.
Thank you.
madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Ya salamu.
Ni yar jihar Gombe ce kuma yar siyasa ce yar kasuwa mai sarauta ce
kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu yayin da iyaye mata da dama suke shiga ayyukan gwamnati ko kuma sana'o'i a yunkurin inganta matsayinsu da tallafawa iyali ana ƙara fuskantar bacewar ƙananan yara da waɗansu lokuta yakan kai ga zama ajalin yaran ko kuma salwantar su za mu haska fitila akan wannan lamari za mu kuma ɗora a bayanin da likita na'iba ta fara kan mahimmancin gwajin lafiya kana kamar yadda muka alkawalta kallabinmu ta mako za ta bayyana mana dalilan da ya sa bata koma majalisa ba karo na uku duk da karɓuwa da goyon baya da tace tana da shi daga al'ummarta ku biyo mu domin ji ya fi saƙo to kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako bari mu buɗe babin da batun yawan ɓacewar ƙananan yara da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar da dattijai mata suka ce ya samu asali ne daga sakacin iyaye mata da suka fi mai da hankali wajen neman abin zaman gari kamar yadda waɗannan mata da shirin kallabi ya zanta da su suka bayyana
sunana Hadiza a gaskiya yawan ɓatan yara a yanzu ya yi yawa kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye musamman yanzu a cikin wannan wata sai ka ce ma ɗanka wai huta je ka kai wasanka yaro ƙarami ke ya bar kiki huta kuma in ya huto shi wannan yaron ba ki san ba ina zai ta yi in ya ta yi kuma sai bayan ya ta yi a huto ana neme-neme mafi akasarin ji gashi yake kawo rigima tsakanin miji da mata shi namiji can ya ta yi neman abin da zai kawo muku kuce da ke da ɗiyanki kin bar ɗiya sun ɓace mu namiji a cikin kasuwar shi an buga mishi an ce yaro ya ɓace yanzu akwai wani yaro yanzu da ya ɓace da aka kawo shi an yi ta sanarwa yanzu ɗan har ya kwana ya wuni yana gidan liman har yanzu uwayen shi ba su zo shi ba to kin gani kenan yanzu uwa ke duk inda kike hankalinki a tashe yake da neman yaro kuma ɗanki har ya kwana ya wuni biki san ba inda ɗanki yake ba kwa zo ba ku nemi inda ɗanku yake mafi akasari wai in ɗiya ɓace yake ki tashi ki ta yawo ki ta larwai maimakon gashi na an samu ci gaba in gidan kafafen yaɗa labaran da ka je ka ko kuma ɗan gangamin wannan ka ɗauka nan da nan za a samu maka yaro to shi wanda ya tsinci yaron ka bar shi da wahala tun da wani yaron in ba uwayen shi bane ba yaron zai yi ta kuka yi ta kuka yi ta kuka kuma ke can kin ce hankalinki a tashi shi uba da zai je nemo muku hankalin shi a tashi makwabcinka ma duk wani masoyinka ma hankalin kan shi a tashi tun da yanzu in kin kula a sanarwoyi a wuni sai a yi sanarwa ta kai 30 wanda ta ɓatan yaro ce wani ɗan ya kwana ɗaya wani ya kwan biyu ba a same shi ba kenan lahi namu ne na uwaye uwaye mata muke da sakaci tunda namiji ba tsayuwa ba sai ya duba miki tarbiyyar yaranki da yaranki ina yake zuwa kuma yaro lokaci in yayi biki ne mu ba ina ɗanki lokacin abinci ya biki ne mu ba ina ɗanki kin ce ma ɗanki tashi ta hiyar kama kwafta ya je makwabta daga makwabta an kore shi ke da kika ayyukanki biki zamana ba da shi wani zai zamana miki da ɗa wani ba ya zamana miki ba da saboda rashin jin yaro sai uwa ke dan ki huta kin kori yaro wannan amana ce Allah ba mu da in ya huta duk inda ya samu ɗan mintuna baka ga ba ɗanka ka neme shi kuma ɗanka ka ja shi a jiki yo wani mai shan nono ba za ki ga an kawo wani yana shan nono za ki ga an kawo shi wani ɗan yayayyo wani baki ba shi wani mai bakin ne za ki ga wani a ce daga makaranta kuma wai ɗa mai shan nono wai ka gama shi da yaran mu ka ce wai su tafi makaranta.
Sunana Maryama wallahi kun yi gaskiya kwana biyu abu ya yi kamari baka taɓa wuni guda ba baka ji ba gomi ke dewa amma ni dai gaskiya ina ganin laihin uwaye ne mata laihinmu ne saboda mace ita ka sani da kula da gida da kula da yara shi namiji da sai ya yi sallama da kai ya ta yi neman abincin bakin shi kuma ta yi neman aiki ya ta yi aiki kenan. Uwaye mata su ne suke yin sakaci suke yin negligence in yaro har ya fita ya yi 'yan mintuka ya awoyi baka ma lura ba sai can in ka an kare kaga yaro bai nan kuma kannan lokacin gaskiya yaro yayi nisa kuma ba ma san halin da ya shiga ba kenan gaskiya laihin uwaye ne mata laihin mu ne gaskiya rishin sa yaro a jiki ne tunda in kana sa yaro a jiki ko kuna kallon tele tare ko kuna ayyuka tare kenan ka san muhimman in yaro ka san shige da fitin shi kuma ko da wuta zai ka san inda yake amma sai ka gani wata uwa daga taba din ta kare in ya fita fatta ƙara neman shi tana yiwa sai wani lokacin wani abincin yayi ko kuma sai in uban yazo ko yana neman shi ko in zata aike shi
sunana Hadiza Haru wallahi daga sakewa uwaye ne da in ya huta ba kawai waye shi akai na ga a gidana a diyana amma ni ba ani ba ni tunda nake ni ne zaman diyana mutun tara na goya na yayi shi a garin na girma ba dana bai taba wacewa duk inda dana zai shiga na san inda yake muna dunkule tare da diyan mu bun mu ce ma diyan mu ku ta gwaje ku sai ku yi wasa danka daga ya gusa ka neme shi su kuma diyan yanzu a ba ruwan su in fayen da zaki in ya wanki zaki ba ruwan ki da diyan ki awo kin bar shi da ƴan uwan shi awo biki bar shi da ƴan uwan shi a unguwa ko yawo yana gararan ba sai ki ga yaro haddadare yaro yana yawo dan kararremi a ce wai ina uwan shi da mu da uwayen mu bakin da almuru tai wallahi ba karbuwar dan yana jikin ka danka in nawa ne yana jikin ka tare da ci zaka kwanta tare da ji zaka tashi yanzu ku a hai ku ci kuta ku tai urun su wani ku yi wasa ko ku tai urun hawanta ku wasa ko ku tai waje ku yi wasa musu san kama diya a jikin su suna sha uwa shi yasa hadda zai bace maka baka sani ba dukkan ya danganta daga uwaye ne su suke sawa haddiyan su suna bacewa da baka taiye ka yawo baka san ba inda danka yake saboda Allah da Annabi amma mu da muke matsa da diyan mu lalle diya suna bata amma sai ka tare amma ne yanzu diyan yanzu bisu sa diyan su a jiki sun saki diyan su a ce je ka kai wasa kiga diya suna ta yawo suna wasa an gana babu yayin su a kusa kuma babu uwayen su a kusa kuma yayin ma da za a sake su a ce musu ku teku wasa su ba masa hankalin bane in jan ne ma sai a ja su tare su da ƴan uwan duka su tai yanzu haka abin da muke jikoki mu ne muke tsimi na tsare su amma ba don uwayen su ba uwayen su ba ruwan su sai su sake su su taye su ka tafi fayen dinka ka tafi yawon bikin ka ba ruwan ka da danka kullun ana sanarwa ana neman diya to wallahi diyan yanzu su suke sikiya da diyan su su ne bisu sha uwa da diyan su dukkan rishin tarbiyyar ma da ta tashi duk ta rishin baka rike ba danka ne a jikin ka duk lokacin da danka zai huta ai yanzu da mu jahilan da ƴan barki ba dai bane su ƴan barki a bisu rabuwa da diyan su kin gani sai ka nemi mai aiki ko ka nemi mai tsaron diyanka an ka zo daga gurin aiki ka san danka inda yake a kwanta su ko wannan yara ne yanzu masu yawo masu abincin gwadala wallahi ba ruwan su da diyan su shi yasa diyan su kullun suke gararan ba suna bacewa an sun tashi kuma su kan gare musu
su ma aikata sun sa diyan su ciki sun kunna musu tele suna kallon ko da san anime ko kuma barci
eh ko barci na da barci suke sa ai da babu wannan kallon da yawa to barci suke sa diyan su ne yanzu kuma
yasa barci rana ake
kware kwa ne barci rana suke sa diyan su mun zauna da su ai ma'aikatan babu muke garin nan yayin da shekara 40 ce yanzu kuma da abun kallo zai su sai ma diyan su abun kallo ko abun wasa su ko wannan a gaskiya babu dukkan rishin tarbiyyar nan daga diya ne uwaye mu diyan mu amma mu gaskiya ba haka muka rene diyan mu ba shi yasa din yanzu daga sun tashi ba ruwan su musu jin magana su yo haka ta shahi rishin kulawa na uwaye namiji ya ta neman tuwo ko da yake a yanzu ma mata akwai masu neman tuwo amma ba mai nisa bane ayi irin na maza biki rabuwa danki ko sana'a ciki kina ta kusa da diyarki kina ta kusa da danki in lokacin lashi daga alkol ya ko sai eje ki kin ta lokacin yarkin da zai zo
amma kuma yaran mata ne yanzu akwai san iyaye
akwai su san diyan duk abin da ya taba diyan dan maza ne suke su tai su yi wada amma na banza ne tunda baka tarbiyantar da danka ba ai so na banza ne mada tarbiya ita ce so ai danka ka san inda zai zama ka san inda zai tashi
sai kiga da magarba yaro dan karami yana yawo a titi
dan kararrami ko mun kananta shi sai kiga shi iya yawo to an aka dauke shi kin sani in ya je ya shiga wata lalata kin sani wallahi lahi yana daga gurin uwaye mata maza ba a sasa a ciki inda shi namiji ya tafi bude shi in ya zo ma ya gaji amma ke mace ke kika san zaman danki namiji ma kika san zaman shi kika san tashi shi haka dai ke mace ke kika san zaman kika tashi ku tashi ƴan uwa diya na mata ne yanzu ku tattali diyan ku kusa diyan ku a jiki ku san inda suke zama ku san inda suke tashi tunda gyara na Allah ne kuma addu'a ita ce mai karhi kama danka tunda wuri an san Allah yake gyara amma he an gama da mu uwaye kenan daga mu ne uwaye mu ne malumai mu zamu bi sau da kafa mu ne makiyaya ne irin yadda muka ma uwa mu kiwon shanu da dabbobi da awaki to yanzu iya su ma abin kiwo ne in baka yi kiwo ba gaskiya baka cin nasara
to madalla kamar yadda muka alkawarta yau ma muna tare da kallabin mu ta mako honorable Binta Fatima Bello wata mace da aikin alheri ya sa ta yi fice har ta kai ga tarihi a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Shirin Kallabi ya nemi sanin abin da ya sa bata sake komawa majalisa ba a tsayawa takararta ta uku duk da karbuwa da goyen baya da tace mazabarta ta nuna mata. Ga Kallabin mu ta mako.
Kin bani tarihi siyasa ya karbe ki. Me yasa baki ci gaba ba daga shekara 2019?
Eto ba ban ci gaba bane ba. A 2019 na yi takara Hajja Madina. Na mutane na sun ce mun in je nemi Senate. Duk da dai da farko na yi turjiyan bana so in nema saboda ina ganin yankin da na fito da kuma na shi dace inda nake. Amma tun da su suka kira ni dadin masu suke zaba na ke naga in nace ba zan je ba gobe wata kila wani bukata na ni ma zai taso ba zan iya samu yanda nake tunanin ba haka ina so dai bana so na shiga takara muka yi takara mu shida maza biyar ni kadai mace maza biyar din nan lokacin akwai 60 senator yana takarar da ni akwai 60 deputy governor akwai former deputy governors guda uku kenan muka yi takara da su he commissioners guda biyu amma Allah ya bani nasara da landslide victory.
Sai me ya faru baki zo majalisar ba a bara?
A 2019 din?
A 2023 ne ko?
2019 ne.
Okay, 2019 me yasa baki zo majalisar dattawan ba?
Eh ba wai ban zo ba tunda ni ce yar takara da take rike da tutar takara na jam'iyyar PDP a 2019 din. Na je general election, ayin general election, alhamdulillah. Na yi campaign ina thoroughly. Wanda shi mai girma Atiku bai ma je zone din mu ya campaign ba ni ne kusan na leading campaign din zone din kuma a duk fooling unit a lokacin inda na ci maybe 5 vote 10 vote na ba shi hakan nan kuma shi ya ci zabe a zone din mu Gombe South kenan so da aka zo ban sanya akai ba Allah da ya kaddara na dauke shi mukaddari aka zo aka kashe min qur'u 22,630 da aka kashe
qur'u a wace hujja
ba hujja Hajja Madina saboda inda da hujja da ya shafi qur'un shugaban kasa su ma da an kashe musu nasu tunda duk fulim unit daya aka yi zabubukan nan hujja Allah ya barwa kansa sani wanda suka kashe su suka barwa kansa sani saboda suka rubuta supplementaries awa 72 ana rike da result dina ana neman yanda za a kashe qur'un nan suka samo dalilin da suka kashe suka ce in je kotu ni kuma na kira magoya bayana nace su yi hakuri ba zan je kotu ba ba kotu da ya wuce na Allah kuma ban je kotun ba
kina ganin me yasa hakan ya faru da ke kina ganin saboda kina mace ne ko dai a jam'iyya ce ta adawa
Madina lokacin ai ba ma a jihar Gombe lokacin ai PDP ne take mulki tunda gwamnan lokacin Excellency Ibrahim Hassan dan Gombe ne kuma shi yake mulki shi ma yayi takarar sanad a shekarar amma su result din su da Gombe Central da Gombe North ina ji tun ranar Lahadi da safi an faɗi result din su ni na he talata da safi inda aka fito aka ce in je kotu in kin yi bibiya ma shi professor da ya kamata ya announce result ina bai announce result ba kuma bai signing takardan na fadi zabe ba har gobe inda za a ji ainin za su fitar bai signing ba yace shi bai yadda na fadi ba saboda an je dai kawai an sa dole a kashe qur'u shi bai yadda ba amma da hakan na barwa Allah saboda na san watakila Allah ya rage min wani abun da bazan iya gani bane ba amma ni kan na riga na san zabe ban fadi ba but da suka kai wanda suka kai shekara 4 sun sake canza shi
to kin hakura kenan da siyasa
Hajja Madina ana hakura ne ko 2023 din nan ma na sake tsayawa na nemi senate na nema da mutane 10 a 10 nan duka maza ne ni kadai ce mace mun zo mun yi primaries wanda aka ce ya ci a lokacin ya samu qur'a 50 ina samu 48 to na je kotu na filing kara ba wai kuma don bana son zaman lafiya bane ba saboda akwai irregularities da aka yi a wurin zaben akwai ma'aikatan gwamnati guda 4 wanda kowa ya sani a dokan da aka gyara na zaben 2023 ma'aikacin gwamnati ba rai zamo delegate ba ni a zabe na sun jefa akwai mutum daya wanda na san ya ma mutu ya jefa qur'a
kuma ma'aikacin gwamnati
a'a shi wanda ya mutu ma hakan ma yana kabarin sa ai amma an kira sunan sa wani ya jefa qur'a madadin sa sannan akwai disabled daya national delegate ne dama inda za a yi zaben duka da executive to da aka zo aka yi abun nan electoral act amendment din nan an ce mutum uku ne power za su zabe so an excluding ma ni kaina da za a yi zabe yana da qur'an da zan jefa kaina but tunda an zo an gyara doka ba a yi zabe da dokan da da ake zabe da shi ba shi kansa wannan disabled din bai kamata ya jefa ƙura ba amma duk gwamnati state ni kadai ne disabled ya jefa ƙura a zabe na kin ga in na kirga ƙuru wajen shida din nan abnormal votes din nan bai kamata a ce wanda ya ci ya ci ba tunda ni ban canvassing support a gun wayannan ba na riga na san dama ba ma'aikatan ba za su jefa ƙura ba to a mutarar nan da mu goman nan dai ya samu 50 na samu 48 na je challenging process din na je na filing case na saboda filing yana da limits baraka wuce kwana 14 daga ran da aka yi zabe zuwa ran da ka shigar da ƙara ba so na yi kokari na gama shigar da ƙara na dauki sana a Abuja na je zan depending abunda na yi wannan ke jam'iyya ta kira cewa an kira mu je a sake zabe ni kuma dan ina son zaman lafiya ban duba na ji na kai ƙara ba he na koma na dauka za a yi normal zabe ne tunda ni na san ni yar siyasa ce wanda ta fara daga ƙasa ba wai siyasan rana tsaka kake yi ba so na san mutane na suna so na ko muna zaman lafiya da su na san in za a yi zabe za su sake bani qur'un da suka bani unfortunately he ana tsammanin wuta a makera he aka samu ta masaka me aka samu ta masaka he kawai he naji tun ina hanya daga Abuja don na sauka a Abuja karfe 7 na yamma aka ce min gobe da safi talata za a sake zabe haka na kama hanya Madina na tafi karfe 3 da rabi na shiga na asuba ina shiga Jos ina sallan asuba karfe 5 da kwata na kama hanyar Gombe ina shiga Gombe delegate ina kiran su suna cewa muna hotel Hajiya tunda nake siyasa Hajiya Madina ban taba ganin siyasan da ya bani mamaki ban dariya irin wannan ba a ce delegate ka je ka boye su a hotel aka boye su a hotel aka debo yan sanda da soja da civil defense aka garkame a kowane kofar hotel ina gidana ina kiran mutane na ba da kudin da ake bayarwa wani delegate in proxy to representative insu muna magana da su a waya wallahi ban ga delegate ko daya ba muka je za a yi zabe abin da ne wanda ma bai samu qura daya ranan zaben da muka yi ba kai ki ji mutum wai ya tashi aka ce za a yi dan statement kowa zai dan tashi dan yi magana wa delegate kai ki ji ai Mr. Kaza I step down for Tony nace binta Bello is not stepping down for anybody I stand as a candidate kuma zan depending abun nan da dignity na demokradiya a Nigeria tunda muna zamanin demokradiya ne kuma muna neman transparency ni na so saboda na san ba amun adalci ba yanzu in na fadi zan yadda na fadi amma in za a yi gaskiya despite na san ba gaskiyan za a yi ba bar ban ki zuwa wurin ba na je wurin an jefa ƙura kuma dama tun ana gobe za a yi abun an ce min za a bani ƙura 20 an iyamakin min ƙura 20 mutum 20 su ban ƙura kuma 20 din nan Madina haka aka bani ya confirm min maganan da aka ga mun a day before zabe din kenan ke nayi dariya yana daga nuna ne hamdala nace Allah na gode maka at least ni kadai aka taru mu ke gode alhamdulillah siyasa baran fasa ba ja Madina saboda in na fasa me zan yi age is still by my side a matsayina na mace muna kokari ne mu mentorin mata su taso kuma in nace na fasa wanda da suke yanzu kin je na zama role model din mutane da yawa in nace na fasa gobe waye za su looking onto
lalle an yi gwagwarmaya kuma kin yi ta maza honorable Binta to ko yaya mata masu sha'awar shiga takara za su iya cimma wannan burin bayanin da honorable za ta yi mana kenan mako mai zuwa kada ki bari a baki labari bari kuma mu koma kan batun kula da lafiya inda a yau likitanmu ta bayyana ko daga waɗanne shekaru ne ya kamata mace ta fara zuwa asibiti domin a duba lafiyarta ko da kuwa tana jin garau a jikinta
To a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimen shekarun da ya kamata mata dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili ko da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna kanana to kin ga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan ƴan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane din wasu ƴan matan ma binciki yana suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai macin da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin mahaifa dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa din a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru kanana to amma miwa bayan haihuwa sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai kananan yaran da ake haifansu da ciwon suga to kin ga wannan din da karancin shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba matsala ba ta dinga zuwa saboda daidai da yara kanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up kaman waɗanda ramar ta su ta yi yawa haka kananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da obese wato kibar ta su ta yi yawa ma shekarun su to kinga su ma haimi ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba
to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta
misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ake kai sun fara zuwa irin check up ana duba lafiyar su sai kuma su hawan jini mace ciwon suga su kin ga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check up a asibiti
wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta
to matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani akan su ba kaman shi sankaran maman breast cancer da kuma kansar bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon suga su irin wannan ulcer da take adaba yanzu mata da ya saboda wani sa'in zaki ga dai da dai ba ulcer bace amma yanayin ta yana zuwa kaman ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba
wace shawara zaki ba ma mata dan su rika zuwa ana duba lafiyar jikin su yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya
abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutun yayi gadan ta ba gaskiya akwai wanda ba sai gadan ta ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai mata suna da shi a gadan su wato sirasin su riskin su yafi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadan ta ba
to madalla dan kuma zamu da sa'aya a shirin namu na wannan makon sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwar ke ga cigaban al'umma da yayata harkokin mata da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da mata ke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Madina Dauda da Hawa Umar a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
ya salamu
Masu sauraron mu baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Alheri Grace Abdu da wanda ya bada umarni Hailu Haile da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safanku.